Sasha Hausa da muryar Amurka ke magana kan mita 25, 31 da kuma 49 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya Fara FM, Nomad FM da Lord Daniya da tashar mu ta Via Africa akan mita 200.5 sankan FM a birnin Yamai. A Ghana kuma ana jin mu ne a tashar Alpha Radio ta birnin Kumasi, yayin da a duniyar gizo kuma koyaushe muna nan a voahausa.com ko ku sashenhausa.com. Assalamu alaikum, alaikum, barkamu da warhaka. Abdulaziz Adili Toro ne daga birnin Washington DC tare da Hadiza Kiyari da sauran abokan aiki muke gabatar muku da shirin yau Alhamis 29 ga watan Nuwamba na shekarar 2018. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi, mu fara da kanun labaran.
Majalisar Dattawan Amurka ta jefa ƙuri'a jiya Laraba akan yin dokar kawo ƙarshen yakin da Amurka ke yi a Yemen, wanda ƙasar Saudiya ke jagoranta. Shugaban kasar Ukraine Petro Poroshenko yana buƙatar kasashen kawayen rundunar tsaron NATO su tura jirgin ruwa zuwa tekun Azov don su taimakawa kasar su da kuma samar da tsaro a daidan lokacin da kasar ke zaman tankiya da Russia. Jiya Laraba, kamfanin dillancin labaran Associated Press ya bayyana cewa gwamnatin Trump na jefa rayuwar matasa da aka tsare a cibiyoyin 'yan gudun hijira a jihar Texas cikin hadari.
Madalla, to a can birnin Injamena, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari na jagorantar wani taro na musamman kan yaƙi da ayyukan ta'addanci.
Daman cikin lokaci da aka kawo wannan haɗin kai tsakanin Najeriya, Chad, Niger har da Benin lokacin sun shigo, waɗannan yara masu ta'adda ba inda ba sa shiga.
A Najeriya kuwa, shin wani irin tasiri ƙarin albashi da aka yi wa 'yan sandan Najeriya zai yi?
Su kuma 'yan sanda za su iya kokarin su ga cewa sun bai mara da kunya, su yi abin da ake bukata da gare su. Yanzu kalubalen ya koma kansu.
Bayan haka muna tafe da shirin lafiyar uwar jiki da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana, amma duk sai bayan kun gama shirin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Majalisar Dattawan Amurka ta jefa ƙuri'a a jiya Laraba akan yin dokar kawo ƙarshen yakin da Amurka ke yi a Yemen, wanda ƙasar Saudiya ke jagoranta. 'Yan majalisa 63 ne suka yi goyi bayan matakin 27 kuma ba su amince ba. Ƙuri'ar da aka jefa yawanci wata alama ce ga gwamnatin ƙasar, saboda shugabannin jam'iyyar Republican ba su nuna alamun sun yi na'am da matakin ba. Wannan ƙuri'ar da suka jefa wata hujja ce da ke nuna barakar da ke tsakanin fadar White House da 'yan majalisar dokokin Amurka game da ƙasar Saudiya, duk da cewa manyan jam'iyyar shugaba Donald Trump a fannin tsaron ƙasar su biyu sun gabatar da muhimman bayanai gaban majalisar dattawan. Kusan watanni biyu bayan da aka kashe wani ɗan jaridar ƙasar Saudiya mai kakarar yariman masarautar ƙasar a ƙaramin ofishin jakadancin Saudiya da ke Turkiyya, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da sakataren tsaron ƙasar Jim Mattis sun yi kira akan kula da tsohuwar dangantaka da ta ƙudda-ƙudda ke tsakanin Saudiya da Amurka, ciki har da gundumar da Amurka ke badawa a yakin da Saudiya ke jagoranta a Yemen. Wani lamarin na daban, wasu harhare ta samu ta dakaru da Saudiya ke jagoranta suka kai akan mayakan Houthi sun haɗu da makaman da aka sayo daga Amurka. Harharen sun yi sanadiyar mutuwar dubban fararen hular Yemen, kuma sun lalata asibitoci tare da wasu unguwanni. Shugaban ƙasar Ukraine Petro Poroshenko yana buƙatar ƙasashen ƙawayen rundunar tsaron NATO su tura jirgin ruwa zuwa tekun Azov don su taimakawa ƙasar su da kuma samar da tsaro a daidai lokacin da ƙasar ke zama tankiya da Russia. An wallafa kalaman da Poroshenko ya yi a jaridar ƙasar Jamus mai suna Bild yau Alhamis. Haka kuma yau Alhamis, shugaban ƙasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya faɗi cewa zai yiwa ya zama mai shiga tsakanin akan batun Russia da Ukraine. Erdogan ya yi magana ta waya da shugabannin daga ɓangarori biyu, ya kuma ce zai ci gaba da tattaunawa akan batun da shugaban Russia Vladimir Putin da kuma shugaban Amurka Donald Trump a taron kolin G20 da za a yi a ƙasar Argentina. Mai magana da yawun Kremlin Dmitry Peskov ya ce Putin da Trump za su yi nasu taron ranar Asabar don su tattauna akan dangantakar da ke tsakanin kasashensu da kuma rikice-rikicen da ke faruwa a yankunan da kuma batun janye sojoji. Labaran da kuke sauraro daga sashen Hausa na Muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Laraba, kamfanin dillacin labaran Associated Press ya bayyana cewa gwamnatin Trump na jefa rayuwar matasa da aka tsare a cibiyoyin 'yan gudun hijira a jihar Texas cikin hadari. Ta hana tilastawa ma'aikatan lafiya wajen hoton yatsun hannu da hukumar FBI ke yi, sannan kuma jam'iyyar kula da lafiyar kwakwalwa ba su yawa ba. Ta hanyar wani bincike da aka rubuto daga ma'aikatan lafiya da kula da jama'a, kamfanin na AP ya yi nazarin abubuwa da ke faruwa a sansanin da ake cikin hamadar jihar Texas da aka kafa na wani dan lokaci a lokacin da aka bude shi a watan Yuni, amma har yanzu yana bude kuma yana ci gaba da fadada. Yanzu yawan matasan da ke cikin sa ya haura daga 330 zuwa fiye da 2300. Binciken na AP ya gano cewar karuwar da aka samu a sansani ya janyo matsaloli masu zafi, ciki har da karuwar kudaden kula da sansani da ya wuce abin da gwamnatin za ta bayyana, kuma ta yiwa hakan ya sa a tatsa dala miliyan 430 daga masu biyan harajin kasar. Galibin matasa da ke tsare da su cibiyoyin ba a ce ga laifinsu ba, amma tsallaken iyakar Amurka ba bisa ka'ida da ya saba dokar kasar, da ya saba ma dokar kasar. Wani dan majalisar dokoki Amurka ya buƙaci shugaba Trump ya tada batun tsarin kabilun musulmai da China ke yi idan ya haɗu da shugaba China Xi Jinping cikin wannan satin. Dan majalisar Christopher Smith, shugaban kwamitin kyautata dangantakan tsakanin China da Amurka tare da Senator Marco Rubio, duk sun gabatar da kudurori a gaban kwamitin da suka buƙaci a gaggauta kawo ƙarshen cin zarafin da ake ma musulmai 'yan ƙabilar Yuhai da ke yamma da lardin Jinping. Ta ba da gudumawa matuƙa wajen kisan 'yan ƙabilar Yugais, Kazakhs da ƙananan ƙabilu wanda suke cewar an kawo ƙarshen ta'addancin. Wani da aka taɓa tsarewa ya bayyana yadda ake ma musulmai da aka tsare, ana tura su a ƙaryata addinin Islama da kuma barin addini da suka yi ga mafi rinjaye.
A gaida Hadiza Kyari, labarin da ku saurara daga sashen Hausa na Muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Kuma sai rahotanninmu, kuma za mu soma ne daga jamhuriyar Chad, inda yanzu haka shugabannin kasashen yankin tafkin Chad suka hallara a birnin N'Djamena don taron yini daya inda za su duba yadda za a shawo kan matsalar sabbin hare-hare da kungiyar Boko Haram ke kaddamarwa a kasashen yankin. Daga Abuja ga Hassan Maina Kaina da cikakken rahoton.
Wata sanarwa da kakakin fadar gwamnatin Najeriya Mr. Femi Adesina ya sanya wa hannu ta ce shugaban kasa Muhammadu Buhari zai haɗu da shugabannin kasashen Chadi, Kamaru da Niger, kuma an gayyaci shugaban kasar Benin da ita ma ke da Dakaru a rundunar kasashen yankin tafkin Chadin, sai kuma shugaban jamhuriyar Afrika ta tsakiya don tattauna yadda za a sake shirin tunkayar hare-hare na mayakan Boko Haram da ke ƙara ta'azzara a baya-bayan nan. A cewar ɗan masanin fika Alhaji Baba Ba'aba da ke zama tsohon babban sakataren hukumar raya tafkin Chadin, wannan taro ya zo daidai lokacin da ya dace.
Daman tun lokaci da aka kawo wannan haɗin kan tsakanin Najeriya, Chad, Niger har da Benin lokacin sun shigo, waɗannan yara masu ta'adda ba inda ba sa shiga. To sannan akwai inda in ba an haɗa kai ba zai yiwu a samu galaba a kansu ba. To kamar yadda muka samu labari, Chad sun rage mayakansu da ke kan boda saboda matsala da suka samu a cikin gida. To kaga sai an samu shugabanci wanda zai sake kawo dalilin cewa fa duk abin da muke da matsala, ita ma Najeriya ma tana matsala a cikin gida, amma duk da haka ya zamana akwai dai kasassun ma'aikata. Kamar farko in ka tuna akwai lokacin da sojojin Cameroon suka shigo Niger, suka shigo Nigeria. Kafin an samu dan matsala a ciki, don su zalla ne suka shigo. Amma yanzu kamar in sojojin akan haɗi ne, kasashe uku ko hudu suka shiga, kowane kasa suka shiga. Akwai fahimta. To abin da ya shafi border din in ba an haɗa kai an samu haɗin kan sojojin ba, ba kasa ɗaya komin ƙarfinta ba za ta iya maganin wannan abu. Ko su chat din watakila akwai ɗan saki a ciki. Amma ina gani yanzu suka haɗu dukansu a shugabannin ƙasar da shugabannin sojojin, Allah ya dada a samu galaba.
Za a dai tattauna sosai yadda za a ƙara ƙarfafa rundunar ƙasashen yankin tafkin Chadin don kawar da wannan sabuwar barazana na mayakan Boko Haram a ƙasashen. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina Kaina, yanzu kuma sai mu leƙa Najeriya, inda ake ci gaba da tsokaci kan ƙarin albashin da aka yi wa 'yan sanda. To shin wani irin tasiri wannan ƙarin albashi zai yi? Ga rahoton wakilinmu Salih Shehu Ashaka.
Biyo bayan batun kyautata albashin 'yan sanda da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bada umarni, rundunar ta ce za ta zage dantse kan aikin tsaron rayuka da dukiyoyin al'umma. Na ziyarci kwatar rundunar 'yan sandan, inda na zanta da mai ba babban subetan shawara kan hulɗa da manema labaru Bala Ibrahim kan batun kyautata albashin.
Yayin da kace ka ɗauki mutum aiki, ka bashi horo na musamman, ka bashi makami, ka ce je kare jama'a, wani lokaci yana banki ya ga a shiga da kuɗi miliyoyi a fita da miliyoyin kuɗi, amma shi abinda ake bashi bai taka karaya karya ba, kuma wani lokaci abin nan ma ba za a bashi akan lokaci ba, to ya shiga cikin wani hali na takaici.
Me za ku ce ga su 'yan sandan, inda wasu suke ganin cewa ba sa yin abin da ya dace ko kuma a ce sun gaza?
Wannan abin da aka yi wa 'yan sanda abin ayaba ne. Su kuma 'yan sanda za su iya kokarin su ga cewa sun bai mara da kunya, su yi abin da ake bukata da gare su. Yanzu kalubalen ya koma kansu, tunda an kyautata muku, kuma dole ku kyautata aikin ku ta yadda 'yan Najeriya za su yaba.
Yanzu za a jira a ga lokacin da wannan ƙarin albashi zai fara aiki, daidai lokacin da sauran ma'aikata ke jiran tsammanin fara aiwatar da sabon mafi ƙarancin albashin naira 30,000. In za a tuna, wasu jami'an 'yan sandan na kokawa kan yadda hatta allowance na aiki a yankuna masu hatsari da ya shafi yaki da Boko Haram ba sa samuwa.
Allowance kam tun watan ɗaya daga Yobe zuwa Borno, dukkan mu ba wanda ya samu naira ɗaya. Akwai waɗanda muna tare da su wata uku ma ba a biya su albashi ba, wata huɗu ga iyalai ga wannan. Ka zo operation kana zanne da yunwa, kana tunanin ya za ka biya wa 'ya'yanka bukatunsu, ga kuma kana wajen operation ta wanne ɗaya za ka ji.
In dai ƙarin albashin zai iya inganta rayuwar 'yan sandan, za a jira a ga tasirin hakan ne ta hanyar daina ganin karɓar na goro da yawancin jami'an 'yan sandan kan yi a tituna. Salih Shehu Ashaka, murya Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Salih Shehu Ashaka daga Abuja, Nigeria. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraro, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni, Hawwa Umar. Shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan cutar tamowa ko yunwa ko kuma rashin wadatar abinci mai gina jiki. Ana kamuwa da cutar ne sakamakon fama da annobar yunwa ko rashin cin abinci mai gina jiki. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiye na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita, barka da warhaka.
Barkamu da warhaka.
Ko za ka yi wa masu sauraronmu ƙarin bayani akan cutar tamowa, wato yunwa, wanda a Turanci ake kira malnutrition?
Tamowa tana faruwa ne idan mutum jiki bai samu sinadaran abincin da ya kamata ya samu ba. Wannan ko zai iya yiwuwa saboda ko ba a ci abincin ba ne, ko kuma an ci abincin amma kuma babu sinadaran da jikin ke bukata, ko kuma a'a an ci abincin kuma da sinadaran, to amma wata illa ta hana jiki ya amfani da wannan sinadaran. Wannan shi ke jawo sai ya kasance mutum ya yanko ne, sai yunwa ta shiga, wato tamowa.
Idan mutum ya ci abinci ko da mai gina jiki ne, ne yake hana shi amfani a jikin dan adam?
Da bukatar in fara cewar mafi yawancin tamuwa da yunwa da ake gani tana faruwa ne saboda babu abincin. Wanda suke samun matsalar tamuwa saboda jiki bai amfani da wannan sinadarai ba basu da yawa, ƴan kadan ne matuka. To su kuma waɗannan suna da wasu cututtuka ne wanda ke hana jikin ya amfani da shi. Yawanci a asibiti ake gane cewar to wannan cutar ita take hanawa. Misali akwai abin da ake cewa malabsorption syndrome, wani hali ne da jiki yake shiga wanda gashi abincin ya je ƴan hanji, to amma ƴan hanjin suna da wasu matsaloli wanda ba sa iya su zuke waɗannan sinadarai na abinci su kai shi cikin jiki. A wani lokaci kuma an zuke abincin, to amma saboda wasu cututtukan ne wanda su kuma suke kawo amfani da waɗannan sinadaran fiye da yadda mutum ke iya ci, sai ya kasance an samu tamuwa.
Likita, cutar yunwa tana da alamomi ne?
Tana da alamomi. Da bukatar a fahimci cewa yara sun fi samun wannan matsala, amma tana iya faruwa a manya don ganshi kamar abin da ya faru a wasu shekaru a Somalia, kamar abin da ke faruwa a wuraren da suka samu kansu a cikin yaƙi, kamar yanzu irin wajen su Yemen dinnan da ake samun matsaloli. To zaka ga har manya ma sun samu wannan ciwo na tamowa. Amma mafi yawanci tafi addabar yara. Ana magana cewar kusan kashi ɗaya daga cikin uku na yara da suka mutu a duniya akwai yunwa tare da su. Ita ce ko dai asalin ciwon ko kuma ita ce ta kawo ciwon da ya kawo mutuwar ya tsananta.
Mutum jikinsa ya yanƙwa ne da kai magana a baya, akwai wani alama da take nuna cewa lalle wannan yaro ko kuma babba yana fama da cutar yunwa?
Abubuwan da ake dubawa na ɗaya, nauyin yaro zai kasance bai kai yadda ya kamata ba idan yunwar ta ɗan lokaci ce. Idan kuwa ta ɗauki tsawon lokaci, to zai kasance tsawon shi ma ya kasance bai kai yadda ya kamata ya zama ba. Saboda haka za a ga yaron ya zama ɗan ƙarami, ɗan gajere, kuma ba nauyi. Duk wannan alamu ne na yunwa. Akan ga alamu idan ta yi tsanani, misali gashin yaron sai ya rinƙa yin ruwan gwal haka ko yalo-yalo, sannan bashi da ƙarfi zai iya zubewa. Wasu akan iya samun kumburin jiki idan misali tamuwar irin ta kwashakwace. Za ka ga yaran ba sa cikin farin ciki ko da yaushe cikin kuka, ba sa wasa yadda ya kamata a ce yaro yana yi. Sannan za ka ga fatar su ta zama da kajata kamar bargo haka, za ka ga tana ta mucewa haka da sauransu. Saboda haka akwai alamomi da dama, amma waɗannan su ne alamomin farko da ake gani.
To cutar yunwa ko kuma tamuwa tsawon wani lokaci take ɗauka kafin ta bayyana a jikin yaro ko kuma babba?
To babu wani takamaimai tsawon lokaci saboda abubuwa da dama. Abu na farko shine ya danganta ga a lokacin da ta samu yaron. Da can jikin lafiyar shi lau, yana da isasshen abinci, har ya aje wani misali a ma'adana, to kin ga wannan zai kasance zai ɗau tsawon lokaci saboda sai ya gama amfani da jikin da ke ma'adanin shi kafin ya fara amfani da na maiko fat kenan da sauran protein din da ke jikin shi kafin ya fara yankwanewa. To amma idan dama tun farko bai ma samu isasshen abincin ba, da kenan za ta nuna cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. Saboda haka lokacin da ta kama mutum din ya danganta da daya lafiyar shi yake kafin ciwon ya faru. Misali a ce yaron da yake ya sha nonon uwa misali har zuwa wata shida, kuma har a wata shidan nan babu matsala, ya samu isasshen nono, yana girma, babu wani matsala. To inda bayan wata shida zuwa wata bakwai dinnan wata matsala da za ta iya kawo tamuwa ta shiga, sai ki ga alamun ba su bayyana ba watakila sai bayan wata takwas, saboda dacin yana da abin da yake ya adana. To amma misali a ce yaron dama tun da aka haife shi misali bai samu isasshen nono ba, sai tamuwa ta fara shiga kafin ma a ce lokacin da za a fara bashi wani abinci. Akwai waɗanda misali suna zaman lafiya sai wata matsala ta zo, ko irin annoba ta ruwa ya ci gari ko yaƙi ya kori mutane, to za ki ga da can lafiyar su lau, amma yanzu tamuwa ta shiga, sai ki ga tsawon su ya kai daidai yadda ya kamata amma nauyin su ya sauka saboda alamar tamuwar ta ɗan wani lokaci ne da ya shigo yanzu ba abin da ya dade ba.
To likita, yaya yake jinyar yaro da yake fama da cutar yunwa?
Ya danganta ga tsanancin wannan ciwo. Akwai wanda za a ce bata ta'azzara ba, kuma za a iya dan ganin shi a asibiti a bada shawarwarin da ya kamata da yanayin abincin da za a rinka yi masa a sallami iyaye su tafi. To amma akwai wanda ta tsananta yadda idan yaro ya zo dole a kwantar da shi. Idan aka kwantar da shi din nan kuma akwai abubuwan da a wannan lokacin suna iya kawo barazana ga rayuwar shi. A lokacin abinda likitoci za su fara kokarin yi kenan, ai maganin waɗannan matsalolin za su kawo barazana ga rayuwa, sannan za a fara bashi abinci, sannan a tsara musu yanayin abinci da za su rinka amfani da shi bayan an sallame su asibiti, kuma a rinka ce musu zo daga lokaci zuwa lokaci ana ganin su.
Yara an shekara nawa ne cutar tafi kamawa?
Yaran da suka yi shekara 5 abinda ya kasa cutar tafi illa a gare su, kuma saboda su ne za ki ga ba su da yadda za su yi. Kuma idan wata annoba ta taso, ko ta misali tashin gari ko yaki ko wasu fitintunu, yawanci ta fi shafa su.
To likita, ana iya warkewa daga cutar yunwa? Misali in yaro ya sha fama da ita yakan zo kuma ya warke in an dace?
Ana warkewa, amma mafi yawanci waɗanda warkewan nan take ba ta barin wani matsala nan gaba su ne waɗanda aka ɗauki mataki cikin wata, misali a ce wata 20 na farko na rayuwa, saboda a lokacin kwakwalwa ke girma. Yawancinsu idan har ba a ɗau mataki ba, ba su warke ba zuwa wannan lokacin, kuma tamu wannan ta fara tun suna ƙanana. To zai iya ko bayan da sun warke daga wannan yunwar, wasu matsalolin zai bi su har tsawon rayuwa. Waɗanda misali tamuwa ta kama su bayan waɗannan shekaru, misali a ce sai bayan shekara 4 ko shekara 5 ta kama su, idan aka yi musu magani cikin ɗan lokaci, waɗannan yawanci za su warke, kuma ba su da wata matsala nan gaba da za ta zama wata babban matsala.
Akwai wani wayar da kai da malaman lafiya suke yi a asibiti wa mata kan yadda za su ciyar da yaransu abinci domin gujewa kamuwa da cutar tamuwa ko kuma cutar yunwa?
To matakin farko na idan ana son a yi maganin tamuwa nan, to kasance tun kafin mace ta samu juna biyu ya kasance tana da isasshen abinci a jikinta, sannan bayan ta samu juna biyu ne ya kasance tana cin abinci mai gina jiki, kuma tana da isasshen abincin a jikinta, sannan bayan haihuwa ya kasance a yi kokarin shayar da jaririn nan nonon uwa musamman a wata 6 farko na rayuwa, sannan bayan wannan wata 6 sai a fara sa mai abinci cika da zai fara ci, ya kasance kuma an guji irin yayan da muke yi na al'ada wanda dare ɗaya a cire yaro daga nono, shi kuma ba abinci yake ci ba. Da yawa daga cikin yara sukan samu tamuwa saboda wannan dalili. Abin da ya kamata shi yayi din nan ya kasance abu ne da zai dauki tsawon lokaci. Misali yaro yana shan nono sau 10 a rana, sai a rage kasance sau 8, sai a ƙara mai abinci da zai ci dan wannan da zai wancan bambanci. Bayan ya saba sai a kuma ragewa, sai ya koma kamar sau 7 ko sau 6, sai a ƙara yanayin abincin shi har ta kai ga idan shi ma yana shan nonon ne ba wai dan yana bukata ba, kawai dan sha'awa, to a wannan lokaci za a iya tsaye da shi. Amma ya kasance yaro baya cin abinci kuma an raba shi da nono dare ɗaya, to wannan yaro yana cikin hatsarin samuwar tamuwa. So idan aka wannan za a dan samu saukin tamuwa. Sannan cututtuka da suke addaba yara musamman waɗanda ake alluran rigakafin nan, ya kasance an tabbatar da ana yin rigakafin nan, sannan ya kasance tsaftar abinci, saboda gudawa tana daga cikin dalilin da yake sawa a samu tamuwa. A gudawa zai kasance ɗan hanjin ba sa ɗaukar abincin da aka ci ɗin, ya kasance an zuke shi ya shiga cikin jiki ya yi amfani. Saboda haka idan aka kyautata tsaftar abinci da ta yanayin wurin zama, to sai kasance an samu sauƙin cututtuka. Saboda yawancin cututtuka yaro yana yin yawan cuta, zai kasance abincin ma baya iya cin shi, kuma sai kasance tamuwa ta shiga. To idan aka ɗau waɗannan matakai, insha Allah za a samu sauƙin tamuwa. Sannan siyasance gujewa annoba ta irin rigingimu da yaƙi da sauransu, wanda zai sa mutane su tashi daga wurinsu, su bar gonakinsu, su bar sana'arsu, da zai kawo yunwa. Idan aka yi maganin wannan, to zai rage annobar tamuwa a ƙasa. Wuraren da suke an san cewa wannan wuri yana da hatsarin samun kamar ambaliyar ruwa, ya kamata a ɗauki matakai, saboda shi ma zai jefa wannan al'umma cikin irin waɗannan matsaloli.
Masu sauraron mu, kada dai ku sha'afa, kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma kai tsaye za mu je ga tambayoyin da kuka aiko mana. Wannan ya ce, dan Allah ina so likita ya yi mini ƙarin bayani wai me ke kawo cin ruwa na yatsun ƙafa, ma'ana sai kaga yatsun mu mutum yana yankewa ta ƙasa har yana raɗaɗi daga Alhaji Mele Yusufari jihar Yobe. Ta likita gare ka.
Bahaushe ya kira abincin ruwa yayi kyau haka, saboda yawanci zaka ga idan mutum ya sa takalmi tsakankanin yatsun su kai gumi wurin ya zama yana da damshi, sai ya kasance wasu ƙwayoyin cuta za su girma a wurin, ba sa girma idan wurin a bushe yake. Ya kasance kafin ka sa takalmin ka sai ka goge wurin ka tabbatar cewa ya bushe, ko kuma a sa takalmi wanda bai matse ba, wanda ba zai kawo zufa ba, ko kuma ya kasance an sa takalmi budadde wanda iska za ta shiga tsakankanin yatsun, to zai hana su waɗannan ƙwayoyin cuta da su girma a wurin. Saboda haka ga wanda suke da wannan cin ruwa, yana da kyau ko sun yi wanka ko alwala ko wani dalili da yasa aka taba ruwa, to a sa hankici ko irin tissue paper da ake sawa a tsana wurin ya zama ya bushe. Akwai magunguna da ake amfani da su a asibiti ya zuwa yadda za dan taimaka masa da magani da kuma shawarwarin da ya kamata ya bi dan ya guje su.
Duka abin da zamu iya dauka kenan a shirinmu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a wannan shiri, wato
Dr. Lawan Musa Tahir,
ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya.
Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Agogo mu anan yana cewa karfe 10 na safe da minti 26, wato karfe 4 da minti 26 a jamhuriyar Niger, Najeriya, Kamaru da Chad. Yanzu kuma ga shirin ga ciki kadan daga cikin ra'ayoyin da kuka aika mana.
Saƙonmu na farko a yau ya fito daga Safiyanu Gumel Zangon Daura, inda ya ce, Assalamu alaikum BOA, ɗaukacin al'umman Najeriya, muna jinjina ga shugaba Buhari kan rage kuɗaɗen jam da WAEC da NECO. Allah ya saka wa shugaba Buhari da alkhairi. Sai wasiƙarmu ta gaba ta fito daga Fatima Sade Sa'idu Daura, inda take cewa, haƙiƙa ziyarar da shugaba Buhari ya kai a jihar Borno sakamakon harin da aka kai wa dakarun Najeriya ya yi daidai. Ganin haka zai ƙara musu ƙwarin gwiwa na ci gaba da aikinsu. Muna fata za a riƙa kyautata musu wajen haƙoƙinsu. Sai saƙonmu na gaba ya fito daga Shu'aibu Daimun Gidan Madi da Arabiyu Muhammad Gidan Madi daga jihar Sokoto, inda suke cewa, haƙiƙa sanarwar gwamnatin tarayya na rage yawan kuɗaɗen da ake biya na kammala sakandare, wato NECO da JAMB, na share fagen shiga jami'a, wannan lamari abin yabawa ne ƙwarai da gaske. Sai wasiƙar mu ta gaba ta fito daga Baffa Haruna Bajoga, garkuwar ƙungiyar muryar talakawa, inda yake cewa, tabbas muna goyen bayan ƙudurin shugaba Buhari na dawo da ƙwararrun likitoci ƙasarmu waɗanda suka fantsama a ƙasashen waje don yin aiki. Da fatan za su gane cewa kowa ya bar gida, gida ya bar shi.
Madalla, yanzu kuma ga labarai a taƙaice.
Majalisar Dattawan Amurka ta jefa ƙuri'a jiya Laraba akan yin dokar kawo ƙarshen yakin da Amurka ke yi a Yemen, wanda ƙasar Saudiya ke jagoranta. 'Yan majalisa 63 ne suka goyi bayan matakin 37, kuma ba su amince ba. Ƙuri'ar da aka jefa yawanci wata alama ce ga gwamnatin ƙasar, saboda shugabannin jam'iyyar Republican ba su nuna alamun sun yi na'am da matakin ba. Wannan ƙuri'ar da suka jefa wata hujja ce da ke nuna barakar da ke tsakanin fadar White House da 'yan majalisar dokokin Amurka game da ƙasar Saudiya, duk da cewa manyan jami'an shugaba Donald Trump a fannin tsaron ƙasa su biyu sun gabatar da muhimman bayanai gaban majalisar dattawan. Shugaban ƙasar Ukraine Petro Poroshenko yana buƙatar ƙasashen ƙawayen rundunar tsaron NATO su tura jirgin ruwa zuwa tekun Azov don su taimaka wa ƙasarsu da kuma samar da tsaro a daidai lokacin da ƙasar ke zaman tankiya da Russia.
Da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma mun dawo a shirinmu na ƙarfe 9:30 na dare dauke da wasu shirye-shirye da rahotanni, inda za mu buɗe layukanmu ku kira ku bayyana muna ra'ayinku, wace irin gudunmuwa hukumomi da jama'a ya kamata su bayar wajen ganin an tallafa a 'ya mata wajen neman ilimi. Yanzu a madadin Hadiza Kari da ta yi gabatar da shirin, da kuma Julie Grisham da ta haɗa shirin da ba da umarni, sai injiniya namu Mr. Dan, ni ne naku Abdulaziz Adili Tiro, ke cewa mu ne lafiya.